بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ƴan uwa, ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan rana ta Lahadi, a yau muna 13 ga watan Zulqa'ada, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 11 ga watan 5 shekara 2025 miladiya. Wannan shine darasinmu na 31 a cikin wannan littafi na Sharhu Masailil Jahiliya, littafin Malam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Allah madaukakin sarki ya mishi rahama, wadda babban malami Fadilatu Sheikh Salih Ibn Abdullahi Al-Fawzani ya masa sharhi, Allah ya saka musu da alkhairi. Darasinmu na satin da ya wuce, mun tsaya ƙarshen al-mas'alatu tasi'a, mun tsaya ƙarshen mas'ala ta 9, wato ɗabi'a mummuna daga cikin miyagun ɗabi'un da mutanen jahiliya suka ɗauro a kai, wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya saba musu a kai, shine iqtida'uhum bi fasaqatil ulama'i wa juhalil ubbad, koyi da fasikan malamai da kuma jahilan masu ibada, wadda mun ji bayani da malam ya kawo da kuma sharhin da malam Fauzan yi, Allah ya saka musu da alkhairi baki daya. Za mu tashi insha Allah ta'ala akan al-mas'alatu al-ashira, mas'ala ta 10, ita ce ramyuhum ahluddin, ramyuhum ahluddin bi qillati fahmihim wa adami hifzihim. Shine daga cikin miyagun ɗabi'un jahiliya, shine idan mutum ya yi riko da addini, to sai su dinga jefansa da cewa mutum ne mai ƙarancin fahimta da kuma raunin hadda. Wato su mutanen jahiliya, kamar dai misali yadda ake a yanzu, shine duk wanda yake riko da addini, wanda ya riko addini, ya rike addini da kyau, to kallon wawa suke mishi, wanda ba shi da lissafi a rayuwa bai san me yake yi ba. Wanda kuma kaga wannan ɗabi'a ta mutanen jahiliya, ai mun ma ta shigo cikin mu yanzu. Duk wanda zai riko da addini, to shi ana mishi kallon mara wayo ne, ana mishi kallon mara lissafi ne, ana mishi kallon wannan bai san ƴancin kansa ba. Dalili shine saboda ya yi riko da addininsa, dalili shine ya tsaya cak domin wato ainihin ya riko da tarbiyyar addininsa a gidansa da kasuwansa da ofis ɗinsa da wajen aikinsa da komai nashi. Rikon shi da ya yi da addini, to sai mutane su dinga mishi kallon wawa mara lissafi, mara fahimta, wanda ma bai san me yake yi ba. To wannan yana daga cikin miyagun al'adun jahiliya, shine duk wanda ya tsaya akan addinin Allah, to kallon ba kauye suke mishi. Allah ka tsare mu. Malam yace al-istidlalu ala butlani ad-dini bi qillati afhami ahlihi wa adam hifzihim. Su wato suna kallo, suna kafa hujja akan cewa addini bataccen addini ne, da cewa wai ma'abota addinin suna da karancin fahimta ko kuma ba su da karfin hadda. Ka kaulihim, kamar yadda mutanen annabi Nuhu suka ce da shi, wa ma naraka tabaaka illal ladhina hum aradhiluna badiyar ra'ayi, suka ce mu ba mu ga wanda suka bi ka ba face waɗanda suke rauna nan cikin mu ne, sannan kuma waɗanda ba su da fahimta. Ai in ka lura zaka ga waɗanda suke kewaye da kai to ba manya bane, rauna na ne, sannan kuma wanda ba su da kyakkyawan fahimta ne dangane da rayuwa. Shi yasa ba su gane cewa addinin ka bata bane suka bi ka. To kaga wannan shine dalilin da mutanen annabi Nuhu suka fa hujja, suka kafa hujja akai, yasa ba su bi wato ainihin annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ba. To abinda zamu fahimta anan shine, ya ku yan uwa, shi addini babu ruwansa da wai waɗanda suka bi addinin, shin manya ne su ko raunana ne su? Muna ganewa ku? Da yawan mutane musamman su kafirai tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, suna ganin cewa addini ba zai yi su yi shi ba har sai in an kori talakawa daga majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan shine abin da mutanen annabi Nuhu suka faɗa masa bayan ya gama musu wa'azi, ya gama faɗakar da su, sun fahimci da gaske gaske ya zo musu da ita, sai budan bakin su suka ce da shi, anu'minu laka wattaba'aka al-arzalu, yanzu zamu bi ka mu yi imani da kai bayan waɗanda suka bi ka raunana ne, wawayen cikin mu ne, marasa kuɗi, marasa dukiya, su bi ka mu ma kuma mu zo mu yi imani da kai. Ai ba zai yi ba, da haka suna ganin dole a raba addini, addinin masu kuɗi daban, addinin talakawa daban, addinin masu kuɗi daban, addinin talakawa daban. Shi ko Allah abin da yake cewa shine, wasbil nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Allah abin da yake cewa shine, ka haƙurtar da zuciyarka, inji Allah, ka danne ranka, ka zauna tare da waɗanda suke kiran ubangijinsu safiya da maraice suna neman yardan Allah. Duk inda kaga waɗanda ko yaushe damuwarsu a tuna Allah, a tunasar da su ubangiji, Allah ya ce to ka haƙurtar da zuciyarka, ka zauna tare da su. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Allah ya ce kar ka daga idonka ga barin su, ka fara kallon manya-manyan mutane na duniya saboda kana son kawar rayuwar duniya ko kana son wani abu na duniya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Allah ta'ala ya ce kar ka yi biyayya ma waɗanda muka rafkanar da zukatansu, wanda muka rafkanar da zuciyansa game da ambatonmu, ya zama ba wani abu na ambaton Allah da yake alaka da shi, sannan duk inda zai yi addini to san zuciyansa zai bi. Saboda haka Allah yana cewa ka haƙurtar da zuciyarka, ka danne zuciyarka, duk inda ka ga waɗanda suka damu da ambaton Allah da tuna addinin Allah, ka zauna tare da su, su zama abokanka, su zama su ne naka, su zama su ne waɗanda kake tare da su. Kar ka ƙi zama da su saboda kana ganin ba su da wani abu na duniya. Allah yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wala taqridil ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Allah ya ce, yana ce da annabi sallallahu alaihi wasallama, kar ka kori waɗanda suke kiran ubangijinsu safiya da maraice suna neman yardan Allah. Bayin Allah nan da suke zuwa su kewaye ka, su zauna suna so ka karantar da su addinin Allah, Allah madaukakin sarki ya ce karka wato ainihin kawar da idonka game da su, karka kore su, ka hana su zama tare da kai. Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama, ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alaihim min shay. Ba wani hisabinsu da yake kanka, babu kuma wani hisabinka da yake kansu. Fatadaludahum, dan me zaka kore su?
in ka kore su kuma fatakuna minaz zalimin zaka zama cin azzalimai zai zama ka zalunce su zai zama ka zalunce su to shi karan kanshi annabi nuhu da suka fada mishi wannan maganar sai yace wa ma ana bi talidil ladina amanu yace ni kam ba zai taba yuwa in kori waɗanda suka yi imani ba innahum mulaqu rabbihim ai za su je su gamu da ubangijin su walakinni arakum qauman tajhalu sai dai ku mutane na fahimce ku jahilan mutane ne ku amma ana bi talidil mu'minin in ana illa nadhirun mubin yace ba zai taba yuwa in kori mu'minai ba ni iyakaci mai wa'azi ne mai bayyana wa'azi in nayi wa'azi kuma na talaka da mai kudi ai kowa da shi ake wa'azi duk wanda zai dauka kuma ya dauki wa'azi ba ruwanka da cewa a akwai talakawa a majalisi ko kuma akwai kaza domin babu abin da ke kai mutum zuwa ga wannan jama'a in ba girman kai ba girman kai rayuwa kuma kana so ka zauna lafiya a rayuwa ko to ka sauke kanka ka hakultar da zuciyarka ka tsaya a iya matsayin da Allah ya tsaya da kai in ma kai wani abu ne in ma kai wata tsiya ce bari Allah da ya maida kai wannan abin shi zai bayyana ka kai karka dinga daga Allah ka fada da kokarin nuna cewa kai kai ne wani in Allah ya tashi sai ya kasa da kai sai ya kariya ka amma Allah da ya maida kai wani gode masa sannan jira shi in lokaci yayi ne ya nuna ma jama'a cewa kai ne wani Allah zai nuna ka ma jama'a amma wajen mu'amala da mutane ka sauke zuciyarka kai yadda kowa yake yi kowa yana zuwa masallaci wajen karatu ya zauna a ƙasa kai ma je ka zauna a ƙasa in an je wajen taro kowa ya je ya samu waje ya zauna kai ma je ka samu waje ka zauna kar ka yi kokarin nuna cewa dolan dole sai ka nuna cewa akwai ina kai kai ne wani in an zo masallaci to ku ne a gaba gaba ma'ana ku ne a gaba gaba ta hanyar kokarin bayyana kanku cewa mu su mu ne su wani a ana wa'azi ka ce to dolan dole sai na zauna akan kujerar gefe sai na zauna akan high table yadda kowa ya shigo ta kofar baya ya je ya zauna je ka shigo ta kofar baya ka samu je ka zauna ba wani abu a ciki jama'a muna ganewa ko ina yawan maimaita mana wannan musamman yan uwana ustazai yana daga cikin matsalolinmu shine mutum ya saba unguwansu shine jagora shine liman sai aka zo kuma a wani babban masallaci a gari za a yi wani taro wannan taron da za a yi babban masallacin da zuwansa da rashin zuwansa ba zai nuna ba amma in ya zo maimakon ya shigo ta yadda kowa yake shigo ya je ya samu waje ya zauna ya fa'idantu da abin da aka ya zo ya saurara sai ya dage ya matsa cewa dolan dole sai ya shigo ta kofar gaba sai ya shigo ta kofar liman dalili shine yana so a hange shi shima gashi nan akan high table so lokacin da ya zo shigowa shi kuma dan agaji an ba shi list an ce ga iya waɗanda za su shigo ta nan wajen sai ga suna faɗa da dan agaji shi dan agaji kuma bai kuskure ba ko ya zantar da aikin da aka sa shi ne ya zantar da aikin da aka sa shi ne shi da ya biyo ta wajen shi ne ya kasa gane ka'idar rayuwa shi kasa gane ka'idar rayuwa kafin kai kai kokarin nuna cewa kai kai ne wani dubi inda kake zuwanka da rashin zuwanka akwai alama ko babu akwai alama ko babu tabbacin kai kai ne wani shine ya zamana taron zai nuna in ka zo za a ga gibi in baka zo ba amma taron da kai ka san da zuwanka da rashin zuwanka duka ɗaya ne to menene naka a ciki kuma me na daga hankali a ciki me na kokarin cewa dolan dole sai ka nuna cewa kai kai ne wani inda ga sai babba ne Allah zai nuna ka ba wani abu akwai girman da ya wuce Allah ya daga ka idon duniya nan alkiyama ya nuna ka yace da kai udkhuluha bi salamin aminin Allah ya ce ga aljanna kama hanya ka shiga ai girma ta kare a wajen ai amma a nan duniya kan to ka dauka kai ba kowa bane eh illa iyaka kai abin da ake so shine karka wulakantar da kanka karka tozaltar da kanka karka wulakanta kanka karka kai kanka inda ba a ganin darajanka wannan shine Allah ta'ala ya samu dace saboda haka suna cewa wa ma naraka tabaka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i malan yake cewa mimma zakarahu Allahu an qaumi nuhin qauluhum daga cin abinda Allah madaukakin sarki ya ambata mu dangane da mutanen annabi nuhu akwai fadin su da suke cewa wa ma naraka tabaka
illa alladhina hum aradhiluna, suna cewa ba ma mu a ganin mu waɗanda suka bika to wawayen cikin mu ne, marasa aikin yi, marasa fahimta, wanda ba san me suke yi ba, ai abdu'afa, ai badiyar ra'ayi, ai alladhina laysa indahum fahmun, marasa fahimtan cikin mu sune suke binka. Fayu'ayyiruna atba'ar rusul, sai su dinga tozalta mabiya manzanni, bi anna ma indahum fahmun wala hadqun lil umuri wala indahum ba'du nazar, ko sai su dinga cewa ai ba su da fahimta ne, ko ba su gane al'amura, ko kuma ba su da tunani, rashin lissafi ne ya jawo suka bika. Abinda suke sukan suke, to kaga kuma ka'ida ta Allah ita ce shi dama mai imani zai yi hakuri a duniya, wannan ita ce ka'idar Allah. In dai da imani kake to zaka yi hakuri a duniya, za a soke ka, za a faɗa maka duk bakaken maganganu, za a kira ka wawa, za a kira ka bakauye, duk abinda ya zo zukatan mutane za su faɗa maka. Amma nan duniya, innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun wa idha marru bihim yataghamazun wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun. Allah ya ce mujrimai a nan duniya za su yi dariya wa masu imani, za su ce musu batattu, za su kira su wawaye, za su kira su marasa fahimta. Allah ya ce amma in an je lahira fal yawmal ladhina amanu minal kufari yadhhakun, Allah ya ce a yau kuma masu imanin za su rama dariyan da aka yi musu. Alal ara'iki yanzurun, suna kan karagun mulki a gidan aljanna, suna kallon juna, suna hango abinda ke faruwa a wutan jahannama, suna ganin ga wanda ke musu dariya lokacin da suke riko da addini, za su rama dariyan su ma a lokacin. Allah sai ce hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun, abinda kafirai suke a duniya na izgilanci wa masu imani, yau sakamakon su yayi kyau? Sakamakon bai kyau ba, sakamakon bai kyau ba. To ya ku yan uwa, abin da ya kamata mu fahimta shine, wato ita gaskiya a addini ko ana daukan ta ne don sunan ta gaskiya, ba don wanda ya fade ta ba. Mun gane ko? Ai karshen mara gaskiya ba shine Iblis ba? Ko karatun Qur'ani ka zo sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, to asalin shaitanir rajim din ya fadi gaskiya, amma manzo Allah ya ce amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub, ya fada maka gaskiya amma makaryaci ne shi. Manzo Allah bai fadi siffarsa na cewa makaryaci bane shi tukunna, sai da ya tabbatar da cewa abinda ya fada a yanzu sunan shi me? Gaskiya. Amma ya yake asalinsa? Makaryaci ne shi. Ashe siffantuwar mutum da siffancewa shi makaryaci ne shi ma baya hana kuma in gaskiya ta fito daga bakinsa a karɓe ta, don an karɓe ta ne a matsayinta na gaskiya, ba a matsayin cewa shi shine wani shi ya faɗi ba. Jama'a muna ganewa ko? Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa shaitan ya faɗi gaskiya, ya faɗi gaskiya, amma makareci ne shi. Daka ita gaskiya ana karɓanta ne a matsayinta na gaskiya, ba wani ne ya faɗi ta ba. Yana daga cikin ɗabi'un jahiliya shine kallon darajar mutum ko matsayinsa yayin sauraron maganarsa. Auna gaskiyar mutum ko rashin gaskiyarsa da darajar da yake da shi a duniyance, wannan jahiliya ce. Amma musulunci abin da yake faɗa mana shine duk wanda ya faɗi magana to maganar ake kallo ba shi ba, maganar ake kallo ba shi ba, an san shi dan shaye-shaye ne. Eh, amma na zo ne ko sai ce kai Allahu akbar, wata rana fa yanzu mun mutu, wanda baya kula da sallah ya kamata ya ta idage, sai ya ce to din saboda shi dan shaye-shaye ne ba za ka dauki ne siyasa ba? Shaye-shayensa canga ta matse mi tsakanin shi da Ubangiji. Amma gaskiya sai a karbe ta, kowa ne ya faɗi, kowa ya faɗi gaskiya sai a karbe ta. To ka gani, to in ya bugu yayi shirme ai dariya, in ya sauka daga buguwan ya dawo hayyacin sai faɗi gaskiya shi ma ai dariya. To ne dai za a yi kin, saboda haka ita gaskiya in za a karɓe ta ba a duba waye ya faɗe ta,
ba duba ya fadi ta yanzu sunan kaga ba fa wai cewa suke mu annabi Nuhu wai ba su yadda da abin da ya fada musu cewa gaskiya bane a'a ba za su karba ba meye dalilin su na ba za su karba ba shine ba wai shine kaskantaccen ba ma a'a mabiyansa ne kaskantattu eh wanda suke kewaye da shi din su ne kaskantattu ka kuwa ai akwai matsala ai akwai damuwa Allah ya sa mu dace mallan yake cewa wa hadha ma yatabajjahu bihi kathirun min alfasaqati wa a'da'i llahi alyawm wannan shine abinda da yawa daga cikin fasikai da makiya Allah a yau suke riko da shi suke kafa hujja da shi yatadannaruna yatanaddaruna min almuslimina wa min ulama'i almuslimin wato suna izgili suna dariya ma musulmai da malaman musulmai bi annahum ma indahum fahmun wala bu'd nazar suna cewa ai basu da wata fahimta ko basu da hangen nesa wayanta isunahum bi hadhihi alfirya suna wato sukan su da wannan kirkirarren magana ma anna ulama almuslimina hum ahlul basira mallan yace tare da cewa ai malaman musulmai sune asalin masu hujja asalin masu basira asalin masu fahimta hum ahlul ma'rifa sune masana li'annahum yanzuruna bi nuril lahi azza wa jalla domin su suna gani ne da hasken Allah wa ya'muruna bi amrillah suna umarni ne da umarnin Allah wa yanhauna amma nahallahu an suna hani ne akan duk abinda Allah ya hani akai duk abinda suke fadi to da hasken Allah suke fadi haka in akwai wanda ya cancanci girmamawa a gane ma cewa shi yana da fahimta ai bai wuce malamin addini ba bai wuce malamin addini ba amma yanzu saboda jahiliya ta shigo cikin mutane wai sai azo ana magana musamman maganar siyasa sai ka ji mutun ya ce wai in malami zai yi siyasa wai ya cire rigar malanta abun yi magana akan siyasa ko malami ya ce zai fashin baki akan tattalin arziki ko akan kaza sai ka ji ya ce wai a bar wa masu fannin fannin su wai suwaye masu fannin su ne waɗanda suka haddace wasu theories na yahudawa wai su ne masu fannin ka ce a bar masu fanni fannin su shi liman ya tsaya a liman ɗinsa akwai mai fanni da ya wuce malamin addini sai dai kamar yadda muka ambata da yawan mutane in ana maganan harkar rayuwa to ba su a sako musu addini a ciki eh na taɓa faɗa muku a nan akwai wata NGO a cikin garin nan da ta taba gayyata na meeting akan aka tattauna akan dalilan da suke jawo karayen arziki ma kasa da sauransu kowa yana faɗan biyu ɗin sa sai na daga mu aka bani dama nayi magana nace abu na farko da yake jawo karayen arziki a duniya shine sabon Allah wannan shine abu na farko nace duk wani abin da sauran mutane suka faɗi mai yiwuwa ya zama haka amma tushe na farko na karayen arziki shine sabon Allah kuma in dai har al'umma tana so arzikin ta ya dawo yadda ya dace to ta dawo ta bi dokokin Allah kowa in ya tashi da jawabin sa to in zai minti 20 sai ya gama za a tsaye da shi eh amma ni tunda nace sabon Allah na jawo karayen tattalin arziki ina fara jawabi sai aka ce mun you have only 2 minutes aka ce sai minti 2 ina rintse muku da Allah tun daga wannan in na daga hadu ba ban da ban da magana eh sai can da tashi na tattara kayana zan fita sai shi MC ya tare ni yaya zaka fita yace to dama an kira ni ne in zo in ba da juɓi na to kuma nuna mun ba a bukata to me zan yi in tafi da mu wannan ni zan tsaya in saurari na ku ne ko ba za ku saurari nawa ba ai ba zai yi ba eh so abinda ba sa so shine dan me za a ce sabon Allah yana da tattalin arziki kuma wallahi duka cikin taron musulmai ne ba kirista ko daya duka musulmai ne kana ganin fuskan su kaga alamun maganar ba ta yi musu dadi ba jahiliya ke amma wannan
abinda mutane yawanci ba su gane da yanzu ba eh ai mun ga shi bayan yanzu ba sabon Allah
shine eh
kowane din ci
eh
da na kasan nan da duniya gaba daya
eh
kashin bayan sa sabon Allah
to
saboda ko shekaran jiya mun je mun rubo wasu gidaje a nan a wajen tashar gas. Sabon gida ne za ki sassa kayansu. Wasu yan jiwo sun kama, suka ɗan kama suka ɗan shiga gari suka ɗan kewar suka ɗan kewar. Suka yi tunanin cewa za su koma jos kamar gari nan ba activity. Saboda ko ba komi akwai zaman lafiya a gari nan ba za su haka da waɗansu fara.
So kaga wannan kici jahiliyyar fa da take cikin mutanen mu kuma ka barbatun ma wasu wai NGO wai ƴan boko har cikin musulmai akwai wanda in ana maganar rayuwa baya so a kira Allah musulmi ne shi talaka ba shi da komai amma ana maganar rayuwa baya so a ce Allah baya so a ce Allah eh kana ce Allah to shi ka bata tadi ka bata tadi kuma ba shi da ko sisi to ba ka da komai tsakani da Allah in ba kira maka Allah ba wa za a kira wa za a kira waye gatanka waye gatanka so da yawan mutane abinda suke so shine Allah ya ba su yi rayuwansu iya yadda suke so malamai in za su yi magana to wawaye ake ɗaukansu kuma mafiya yawa su karin kansu masu addinin suna daukan kansu kaskantattu ne suna daukan ƴan duniya ƴan boko su ne madaukaka a kansu da yawan su da yawa yau in da ka je makarantu na jami'o'i ba za ka taba ganin wani lecturer ko wani cikin management na makaranta ba face sai ka duba kaga ya cancanta da wannan matsayin da aka bashi amma duk makarantun islamiyyun mu kaje ka duba kaf ka gani har wanda bai iya izu ɗaya ba yana cikin kwamitin makaranta izu ɗaya bai iya ba na Qur'ani amma yana cikin kwamitin makaranta su ne masu tsare-tsaren yadda za a gudanar da makarantun islamiyya bai iya izu ɗaya na Qur'ani ba to dole ba ku matsala dole ba ku matsala ka duba kwamitin masallacin mu ka gani masallatan mu duk ka duba kwamitin din ka gani mafi yawa sai dai a duba wani professor wani doctor wani a ce to kai ne ciyaman kwamitin masallaci izu ɗaya mai kyau na Qur'ani bai iya ba shine ciyaman kwamitin masallaci da liman da ladan da mai tafsiri da alaramma da wani ne duka suna kasan shi da haka za a zo a zauna a karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karanta ayan Qur'ani sai yayi tunanin akwai wani theory da ya karanto na wani ba yahude sai ya kokarin itirazi yana so wato ya gwada yana so wai ya gwada ayan Qur'ani da wannan theory da ya karanta eh to ai koda baka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ka sanin sauran al'amuran rayuwa ba ai masallaci dai ka san manzon Allah ya fi ka sani koda kana jayayya in an karanta maka maganar annabi a sauran wajaje kai musu to a masallaci kuma bai kamata a faɗa maka magana annabi kuma kawo maganar wani ba yahudi ba ai bai kamata ba Allah ya ji kan Malam Albani Zaria ya taba cewa akwai wani taro da aka gayyace shi a Kaduna ina jin kamar an tara wani wakafi ne haka aka gayyace shi ya ba da shawari akan yadda za a gudanar da wannan wakafin da sauransu ya ba da shawari mai kyau kowa yana alhamdulillah ana kabbara bayan an tashi sai wani daga cikin officials din taron sai ya same shi ya ce malam wannan shawarin da ka bayar ina ka karanto shi ne haka sai ya ce masa hadisi ne tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi a cikin sahih al-bukhari ya ce wallahi washi gari da aka dawo wannan mutumin sai da yayi kokarin inkarin wannan magana a farko ya ji yayi daidai ya gamsu saboda bai san a ina aka karanto ta ba amma yanzu tunda a hadisi aka karanto to zai musunta zai musunta to kaga irin yadda mutanen mu suke kenan abinda ake so shine wai sai a ce maka wai addini kai a bashi a masallaci to wannan jahiliya ce kai yanzu duk abinda babu addini a ciki dan Allah me ya hada ka da shi ina ruwan ka da shi
duk abin da addini ba zai ce yi kai ka bari a cikin sa ba a matsayinka na musulmin kirki ai bai kamata ma kai alaka da wannan abun ba bai kamata ba kai a matsayinka na musulmi menene yake da daraja sama da addininka a wajenka me yake da darajar da yake darajar addininka babu shi duk wani abu mai daraja a wajenka to darajar sa yana bayan darajar addininka addininka shine a gaba addininka shine a gaba to amma su mutane ba haka suke so ba abinda suke dauka shine duk wani mai addini to mara fahimta ne shi duk wani mai addini mara basira ne shi eh kisa shi dan boko zai iya kallon malamin addini ya kira shi da ignorance ignorant ci mai jahili illiterate yanzu wanda ya haddace qur'ani wanda ya haddace qur'ani in kana da hankali ka kira shi da jahili wanda ya haddace alqur'ani qur'ani izu 60 a kansa kuma kace mai jahili hawa ka zo ka gwada ka gani ko da sauki zo ka gwada ka gani ko da sauki ai shi duniyanci ne ba sai an ji an koya ba shi duniyanci yanzu ba sai an ji an koya ba ba wani wahala a ciki eh ba wata wahala a cikin ta yanzu su ɗan duniyan yau in mun ce za mu yi duniyancin ai ba fi mu iyawa za su yi ba me ne a ciki funk ne fa kawai a kai to funk a kai in ji a mun funk a kai tsakanin da Allah jama'a wahala zai yi funk ne fa kawai sai in sa wando fasashe a sa kaca a gugu shikenan ba an gama karshen duniyan ba karshen duniyancin ba kenan ashar kuma sai an je makaranta za a koya kowa da mujallade yake zuwa duniya kowa da mujallade yake zuwa duniya amma inda rigimar take shine mu tashi a karatun nan mu ce liman ya huta shi kaga ja musallatu anan rigimar take wannan shi ne sai an koya amma duniyanci da zaki da ashar wannan kan wallahi ba sai an koye shi ba kuma wanda ya karanta qur'ani kai har kai wani duniyancin da shi bai iya shi ba wanda ya karanta qur'ani duk tsiyarka ka gama tsiyarka gaba daya ba za ka samu daman yin tsiya irin yadda Fir'auna yi ba idan dukiya ce har ka gama yin kudin ka ba za ka yi kudin irin na Karuna ba to yanzu wanda ya karanta wannan kisoshin a cikin alqur'ani kai har kana mai duniyanci har ka nuna mishi wayewa balle a zo kan al'amuran rayuwa ka ce wai masu addini wai kada sa baki a bari wai masana fanni su waye masana fannin wanda suka karanto wasu theories daga Yahudawa su ne masana fanni amma wanda ya karanto qala Allahu qala Rasulullah shi ba masanin fanni ba ne shi wannan bai san komai ba wannan fannin hai mutane Allah ka shirye mu Allah ka shirye mu malam yake cewa wala shakka anna al-ulama al-amilina hum afdalu an-nasi ba'da ar-rusuli alayhim as-salatu was-salam malam yace babu shakka babu makawa cewa malamai masu aiki da ilimin su sune mafi falalan mutane in ka cire manzannin Allah kaf mutane gaba daya in ka cire manzannin Allah to ba masu daraja irin malamai domin su malamai sune ma magadan annabawa innal ulama warathatul anbiya malamai magadan annabawa ne su wa innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirham su malamai magadan annabawa ne su to in har ka yadda baka fi annabi wayewa ba to wanda ya gaji annabi kuma ai bai bai kamata ka ce ka fi shi wayewa ba bai kamata ka tsammanin ka fi shi basira ba bai kamata ba wa fadlu al-alimi 'ala al-'abidi ka fadli al-qamari 'ala sa'il al-kawakib malai yake cewa falalan mai ilimi akan wanda zallan ibada ya iya ba ilimi kaman falalan wata ne akan sauran taurari kaga gaskiyar su ba dai bane ai yace fala yatanaqqasu al-ulama'a wa yatahammuhum biqasri an-nazri wa yattahimuhum malai yake cewa fala yatanaqqasu al-ulama'a wa yattahimuhum biqasri an-nazri wa adami al-fahmi illa man huwa shabihum bi ahli al-jahiliyya malai yace babu wadda zai soki malamai ko ya ga darajar su bata kai ba ko ya tuhume su da cewa wai suna da karamcin fahimta da rashin lissafi malam yace sai wanda yake kamancece ne ya da mutanen jahiliya wanda yake kamancece ne ya da mutanen jahiliya wa bi qaumi nuhin alladhina yasifuna atba'ar rusuli bi hadha alwasf sai wanda yake kamancece ne ya da mutanen annabi nuhu waɗanda suke siffanta mabiya manzannin Allah da wannan mummunan siffa liyanfirun nasa anhum domin su kore mutane ga barin sauraron manzanni da kuma wato ainifin wato ainifin sauraron malamai masu wa'azi malam yake cewa wa hadha ya'ti ala arsinati ba'din nas al-yawm malam yake cewa wannan abun shine kuma irin abin da yake fitowa daga harsunan wasu daga cikin mutane a yau ya kuluna zaka ji suna cewa haula'il ulama ulama uhaydin wa nifas zaka ji suna cewa wannan malaman iya abin da suka sani kawai shine wa'azi akan haila da nifasi wa ulama ahkamil istijmar iya abin da suka sani shine hukunce hukunjan tsarki na istijmari wa ulama juz'iyat malamai ne wanda suke disar da ilimi akan bangare kaza da kaza da kaza da kaza iya abin da suka sani kenan kaga wannan malam kamar yana siffanta mana yan Najeriya ne wallahi kai ka ce mu yake siffantawa kasan daga cikin jahiliyar mutane yanzu shine shi mutum ne zaka ganshi jahili gaba da baya sama da ƙasa bai san komai ba addini ba abin da ya sani jahilun murakkab amma shine yake zaune da ƙasa shine yake tsara irin wa'azin da malamai za su shi bai san komai ba abin da ya faɗi din nan in zaka daure shi ka ce ina aya ɗaya ko hadisi ɗaya ta kai bai sai kawo ba amma maimakon ya hakultar da zuciyarsa ya zama cikin masu saurare kadai to sai kuma wai shi ke faɗa wa malamai ga irin wa'azin da ya kamata malamai su koma suna yi nan fatawa in an tambayi malami ya bada fatawa shi mai sauraron fatawan shi ke kokarin fitar da abin da ke zuciyarsa ga abin da yake so ya saurara daga bakin malami saboda jahiliya ta mutane wani ma sai ya je ya taru wasu mutane ne kawai ya ga ana musu sai ya fada ciki sai an shake shi an ce ya kawo hujja sai tuna yana da wani aboki dalibi ko ustazu sai ya bugo maka waya cewa mun zo muna musu ne akan kaza kaza suka ce in kawo hujja to waye yake ka je kai musu babu baka da hujja ka je ka fara musu ba ma tsaya zai tambaye ka menene ma fahimtar ka akan mas'ala kaza da kaza kaza da kaza me fahimtar ka ba a'a so yake ya gaya maka ya ce kaza to ka bashi hujjan da zai kare bangarensa koda ba daidai bane to shi yasa Ibn Hajar Allah ya mishi rahama yace law sakatal jahilu lasaraha al'alam yace inda jahili ya yi shiru ga duniya ta huta inda wanda bai sani ba ya yi shiru da kowa ya huta yace idza takallama al-mar'u fi ghairi fannihi atabil ajaib idan mutum yayi magana akan abin da bai sani ba to zai yi ta kawo abubuwan mamaki za a yi ta cewa kai wani da ma bai yi magana ba wani da ya yi shiru wani da ya sani da bai ce kaza ba to hutunka addini shine duk abin da ka san baka da ilimi akai kar ka faɗi naga zaka ga mutum ya zauna shine ma yake lissafa ga malaman Allah ne ga waɗanda ba na Allah ba wani ma zai budi baki sai ya ce maka ai yanzu ka san malaman Allah sun kare yanzu saura jahilan Allah kenan ai ba ka bani jama'a inda malaman Allah sun kare ai saura jahilan Allah kenan
amma duk wanda sun dauke na abin da manya suka gode su
yi to ka gani to yanzu mutum zai kalle ka sai ya ce maka wai kana neman wanda suka lalata mutane suka lalata ƙasa to su ne malamai malamai su suka lalata ƙasa ta yi mai sauƙi ne tunda malamai su lalata ƙasa ba jahilai sai su haɗu su gyara ta ba a tunda malamai ne suka ɓata ta to yi jahilai su haɗu su gyara ta wannan ai ba daidai ba ne akwai wani wanda na ganshi kwanaki yana cewa wai masu cewa muna zagin malamai ku yi mana adalci ai kafin mu fara zagin malamai sai da malaman suka fara zagin junansu malam wane ya zagi malam wane ko ƙarya ne sai naga wani ya masa komin ya ce kai ma in za ka yi adalci in ka tashi zagi sai ka zagi jahili dan uwanka shi ke nan nuna lafiya inda shi malam wane ya zagi malam wane to kai in ka tashi zagi in za ka yi adalci sai ka zagi jahili dan uwanka tunda shi malam ba jahili ya zaga ba malam ya zagi malam to kai ma jahili ya ka zagi jahili ba dai sake ba malam mutane to shine kage yanzu malam yana bayani ne kai ka ce yana dauko siffan ƴan Najeriya ne yana mana bayani ce zaka ji wasu suna cewa wannan malaman iya abinda suka sani bayani akan haila da nifasi iya abinda suka sani wa'azin aure iya abinda malaman suka sani kenan saboda haka bangaren kaza ba su san shi ba bangaren kaza ba su san shi ba malam yace wala ya'rifuna fiqh al-waqi za su ce ai basu ma san menene asalin abin da yake faruwa ba yanzu abubuwan da suke wakana yanzu malamai ba su da ilimi akai wa fiqh al-waqi indahum umuru siyasati wa thawrati 'ala al-wula yace wai su kuma masu wannan maganar wai sanin ilimin current affairs a wajen su shine ilimin siyasan duniya da kuma yin fito na fito da shugabanni ya ce to su malamai ba san ilimin current affairs ba su basu da basira akai kuma abin da yake so mu fahimta shine ya ku yan uwa wato mu yanzu bamu da waɗanda suka rage waɗanda ake ganin darajar su kamar malamai ƴan siyasa an riga an zuba darajar su sarakuna an riga an bi ta kansu tuntuni din sarki yana jihar ma za a gudanar da abin da za a gudanar a cikin jihar bai sai ce eh ko a'a ba waɗanda jama'a ke sauraron su su ne malamai yanzu yadda za mu zo mu taro a nan mu yi minti 40-50 awa ɗaya muna zaune abinda kawai muke saurari qala Allahu qala Rasulullah muna karanta maganar Allah maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu wani ɗan siyasa ne ko wani ɗan boko zai zo ya tara ku ku yi zaman nan a ce zai muku wani fashin baki akan wani al'amarin rayuwa kuma ku zo ku zauna zai yiwu ba zai yiwu ba malami ne yanzu zai a za a sanar malam wane zai yi lecture a cikin garin Bauchi akan lecture nan wani ya bugo mashin ɗinsa daga Jos wani ya bugo mashin ɗinsa daga Azare wani ya taso daga Ningi wani ya shigo mota da kaza kawai saboda malam wane zai yi lecture zai zo ya saurara wani ɗan siyasa ne za a yi mishaka wani ne za a yi mishaka yanzu malamar Tijjani Guruntum Allah ya ƙara mishi lafiya yana karatu ran Laraba na sani cewa akwai waɗanda suke tasowa daga Jos duk sati su zo su ji karatu an sallar isha su koma akwai waɗanda suke tasowa daga sauran ƙananan hukumomin jihar Bauchi wasu daga Darazu wasu daga kaza wasu har daga Jigawa suna tasowa don su zo a yi karatun nan da su yanzu gwamnan Bauchi ya ce dai ya dinga jawabi duk sati wa zai taso ya zo saurare shi ba wanda zai zo saurare shi saboda me mutane sun gamsu cewa ga waɗanda za su faɗa musu hakikanin rayuwa malam Tijjani yanzu da ya sanar za a yi lecture takinta ku guji kazamar siyasa ai kowa ya san maganar siyasa za a yi amma kuma an je an cika yanzu wannan siyasa ne ce zai wannan lecture ku guji kazamar siyasa wa zai zo wajensa to amma su kuma mutanen da suke amfanan malaman hankalinsu ya kasa dawowa jikinsu hankalin mutane ya kasa dawowa jikinsu su malaman yanzu su ne 'yan siyasa su suke bibiya masu mulki malamai suke bibiya 'yan kasuwa malamai suke bibiya kowa malamai yake bibiya kuma ba komai yasa suke bibiyan malamai ba sai dan malaman sun tsaya matalakawa damuwarsu su samu wata kofar da za su biyo ta hanyar malaman su yi amfani da malaman don su isa zuwa ga talakawa
yanzu duk wani dan siyasan da yake so yayi campaign in yana so yayi campaign to sai biyo majalisai na karatu ko ya tawo masallacin juma'a liman ya gabatar da shi yayi jawabi saboda ya san in shi a karan kanshi ne bai isa ya tara wannan jama'an ba bai isa ya kira su ya ce su zo kuma su zo su taru ba bai isa ba bai isa ya zo ya zaunar da su yau su zo gobe su zo jibi su sake dawowa ba idan magana ce za a yi to sai a ce ana so malam wani isar zuwa ga mutane ko kuma ga dissati wani lokacin a turo takarda daga fada ko daga ministirin kaza a ce limamin juma'a ya isar ma mutane sako kaza saboda shi kwamishina kaza din ko ministan kaza din ya san yayi magana ma mutane ba za su ji shi ba ba za su saurare shi ba ba za su saurare shi ba to amma su mutane kuma sai su dinga mantawa da alkhairan malaman abinda yake kullun a bakin mutane dangane da malamai shine zagi zagi da cin mutunci zagi da cin mutunci kuma dalilin su guda ɗaya shine kamar yadda ambata mana sati biyu da suka wuce dalilin zagin malamai guda ɗaya shine Allah ya rufa malamai asiri shine dalilin zagin kuma jahiliyyar mutanen ita ce su masu zagin malaman in su ne suka isa matsayin da malaman suka isa da daman da suke da su a wajen masu kuɗi da 'yan siyasa da masu kaza da kaza kaza da kaza barnan da za su yi wallahi ba wanda ya santa in ba Allah ba za su yi barna mai girma dama ce kawai ba su samu ba dama ce ba su samu ba amma zai zo ya soki malami watakila ma za ka samu akwai malaman da yawa wallahi ana kallon su haka ne face face asirinsu a rufe wasu sai sun mutu kafin ake gane o ashe malam a gidan haya ya zauna har ya mutu wasu sai sun mutu kaga bashi sukan da suke kansu kuma da yawan mutane da yawan bashi sukan da ke kan malaman wallahi ba wai sun ci ne don su ciyar da iyalansu ko gidansu ba bukatun mutane ne za su zo su ɗebo musu maimakon ya ce su yi hakuri sai ya ciwo bashi don ya biya bukatun wani sai biya bukatun don ya biya bukatun wani ka kalli malam Abubakar Gero Argungu Allah ya mishi rahama lokacin da ya rasu mataimakin shugaban kasa ne yanzu da ya je ta'aziyya ya kalli gidan malam Abubakar Gero sai ya ce yana tabbatar da cewa malam Abubakar Gero mutumin kirki ne kuma yana cin rahamar Allah domin matsayin da ya kai a duniya in ba mai gudun duniya da wankakkiyar zuciya ba ya ce wallahi ya fi ƙarfin ya zauna a wannan gidan da ya rayu a ciki ya fi ƙarfi amma wani kuma yana can gefe ya sa ido ya ga malam gida da wankakkiyar shadda hankalinsa ya tashi hankalin shi ya tashi mai laifinsa kawai shine ya sa shadda wankakkiya abin da yake so shine ya gan shi dukun dukun a warwar gaje wasu malaman da yawa wasu sai sun mutu ne ma kafin ake samun waɗanda suke saya ma iyalansu gida sai sun mutu amma mutane da yawa ba su ganewa mutane da yawa ba su ɗaukar izina ba su gane lissafi su koyi abinda suke so shine duk malami in ya fito malanta ya fito wa'azi to a gan shi a wulakance a kaskance to su kuma kaga yanzu mutanen jahiliya abinda suke ɗauka shine duk inda aka kaskantace to gaskiya ba za ta fito daga wajensa ba duk abinda ya rike kuma ba gaskiya ba ne duk abinda ya rike ba gaskiya ba ne saboda haka mutane su cire wannan jahiliya a cikin zuciyarsu shi malami abin da yake so mutane su gane shi ba malami ba annabi ba ne duk wanda ba annabi kuma ba masumi ba ne yana daidai yana kuskure ba a kare malami akan kuskure ba kuma a sukansa in yayi daidai kuma kuskure guda ɗaya da malami zai yi ba shi zai baka hujja na kuma kai condemning gabaɗaya alkhairansa ba ba hujja bace ba hujja bace domin irin yadda mutane ke bibiyan malamai da ƙoƙarin gano kuskurensu da tuɓa-tuɓansu in su mutane Allah ya yi musu irin wannan hisabin wallahi ba wanda zai sha ba wanda zai sha duk yadda aka yi aka komo malami ne ka sani cewa in dai malamin sunna ne mai tsayuwa akan gaskiya to alherinsa ya fi sharrinsa yawa alherinsa ya fi sharrinsa yawa yana daga cikin ɗabi'ar musulmi kuma
duk wanda alherin sa yayi yawaita to yana kokarin danne sharrin sa, yana kokarin boye sharrin sa. Duk wani sharrin da zai bayyana a gare shi, in dai yana da ikon take shi ya danne shi, kar ya bayyana, ba zai bayyana shi ba, ba zai bayyana shi ba. Amma in kaga mutun ya koma bibiyar cewa dole sai na gano sharrin wani na bayyana, to wannan kuma karshe zai kai shi ne zuwa ga halaka, kuma wallahi zai nadama. Ta ta kai shi ne zuwa ga halaka, zai nadama. Ko da malamin bid'a ne, ba ce ka bibiye shi taki taki duk abin da kana bibiyan sa, kana kaza kana kaza, ba wanda ya saka. In ya fito bululu ya bayyana bid'a ko shubha ko shirka ma mutane, to wannan sai a yi raddin ta, sai a maida mai martani. Amma kaga misali an zo ana martani, wai dan malamin bid'a ne ana mishi martani, sannan kuma yake ji ana ce wai daga cin dabi'un sa yana da taurin bashi, to ina ruwanka da taurin bashin sa, ka taba bashi bashi kai? Ana batun yanzu abin da ya karantar da abin da ya jefa wa mutane shugabar addini, kai ina ruwanka da taurin bashin sa, nawa ne na kai taba shiga hannunsa? Ba ruwanka da taurin bashin sa. Ko ana sukan a halittar sa, wannan ba daidai bane, wannan kuskure ne. Ballantana kuma raddi tsakanin ahlus sunna da ahlus sunna, kaga yanzu saboda jahiliyar mutane abinda bai taka kada ya kariya ba, a koma ana martani ana raddi zuwa ga juna, ka abubuwan da ya kamata a tinkara nan. Amma mutane sai su shiru akai, mutane sai su shiru akai, a koma ana ta surutu akan abubuwan da ba za su amfani mutane ba. Yanzu abinda mutane suke so wai masu wa'azi na gaskiya da gaskiya sune yan hayaniya, wanda za su fito su cikin gwamnati su zazzagi gwamnati, sai ka ji an ce kai ka ga malaman Allah nan ba su tsoron faɗa wa maganar gwamnati gaskiya. Eh, a nan ne za ka ga mutane suna cika ana kabbara ana caji. Eh, yau yanzu inda wannan hanyar wa'azin za mu ɗauko, ina tabbatar muku in aka zo karatun nan yadda kuka ga muna cika cikin masallacin nan, wallahi in muka zo muka zuna da ƙwaryar masallacin nan da haraban makarantar nan da ajujuwan nan ba za su ɗauke mutane ba. Saboda me? Saboda sukar gwamnati, zagin gwamnati. Eh, shi kuma ɗan Najeriya, abinda ɗan Najeriya ya ɗauka ma ransa shi ne duk wanda zai atakin gwamnati to mutumin kirki ne. Shi abinda ɗan Najeriya ya ɗauka kenan, saboda yana jin yunwa. So duk wanda zai atakin gwamnati, ko Allah bakwai yake cewa to wajen ɗan Najeriya mutumin arziki ne shi. Sai ka jiwa ne ya ce wallahi mutumin kitki ne shi, kawai dai kafiri ne, kawai dai kafiri ne. Wai me ya bashi lasisi ko kuma award ne zan mutumin kirki shi ne wai ya yi atakin gwamnati, yana faɗa a madadin talakawa, yana faɗa a madadin talakawa. Duk kirkinka kuma in baka irin wannan wa'azin to sunanka malam mai son duniya, an sai ka, an sai ka. To ina yawan faɗa wa mutane, ni abin da yake ɗauka wajen karantarwa jama'a shine target ɗin mai wa'azi na farko sune waɗanda suke zaune a gabansa, sune target. Ni yanzu in kuka zo kuka zauna a gabana yanzu nan, sai na zo ina karatu, sai na tsallake kuku, sai na tafi ina ta wa'azi ma wani wanda ba ma yi saurare na, ba ma yi ji na, wa'azin nawa ma sai an kai mishi, to kuma ba za a kai mishi ba. Ku kuma da ku zo kuka bar duk abin da kuke yi, kuka bar iyalanku a gida, kuka bar shaguna, aka bar komai, aka zo aka zauna, ku kuma ban faɗa muku abin da zai amfane ku ba. Tsakani da Allah wace fa'ida ni na samu, me faɗa muku? Ku wanda kuka zauna kuka saurare ni, me kuka samu na fa'ida? Babu abin da kuka samu. Ba gwanda ka koma kusa da matarka ku ci gaba da hira ka samu lada ba? Me shago je bude shagon sa yi ciniki, ya fi mishi ayi, ya fi mishi ayi. Amma ba ku su mutane to abin da ba sa so kenan, su mutane abin da ba sa so kenan. Kuma in za ka yi magana akan gwamnatin to wai mutane so suke yi, kowa yana so ka faɗi ra'ayinsa ne, shi yana so ka faɗi ra'ayinsa ne. Kuma yanzu dan Allah yadda kuke zaune a cikin masallacin nan, in na ɗauki maudu'i ɗaya kai ko akan siyasa na ɗauka, na ce in bi kowa ya faɗi ra'ayinsa, kowa ra'ayinsa daban-daban zai faɗi, haka ne ko ba haka ba? To ina so in gamsar da ku duka, ya zan yi? Ba zai yiwu ba. To dole ni yanzu da zan yi magana, ni ne zan bincika in ga me na gamsu da shi, na tabbatar cewa shi ne gaskiya, in zo in faɗi wadda ta yi daidai da abin da yake ransa, ya ce Allah saka wa malam, wadda ba ta yi daidai bai ce Allah tsine maka albarka. haka bane haka ne eh shi yasa ina yawan maimaitawa Allah ya saka wa Malam Musa Yusuf Asadu Sunna da Alheri wato mutun ne shi wadda duk abin da ya dauko zai magana akai to lai babu ruwansa da cewa wai mutane za su ce yayi daidai da son zuciyarsu ko bai ko ba za su fadi ba ba abin da ya shafe shi daka ni dai ban san wani malamin da ya dauka rigan bakin jini da kansa ya sa ma kansa ba irin shi abinda kowa ke tsoron ya fadi dan kan a jage shi Malam Musa zai fito ya fadi yayin ga jar alu sunna kuma ana ce wai akwai maganganun da bai kamata yana sake su a media ba ba ma foi ba foi maganganun da bai kamata yana sake su a media bane a'a maganganun da ba su daidai da son zuciyarsa bane saboda ka su waɗannan maganganun bai kamata a sake su a media ba amma wanda suka yi daidai da son zuciyar shi daga ji ya sa maka ci kai ayyo malam ya faɗi gaskiya ayyo malam ya faɗi gaskiya eh to in aka ce dole sai an faɗi abin da daidai da son zuciyar kowa yaushe za a yi wazi yaushe za ai ba za ta yi wazi ba da in na zo a nan ko sai in ce to za mu yi magana akan siyasa ko ya tashi faɗi abin da yake so in an gama zai ce subhanakallahumma bihamdika ya tashi amma mutane eh sai dai kawai kai ta kallon mutane kana ce fa mali haula il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha Allah ya samu dace Allah ya daura mu akan hanya mu daidaiciya Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi zamu dakata nan insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan mas'ala ta 11 abinda muka fadi dai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafi mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك واتبع سبيلك وابتغى رضوانك يا هادي يا سلام يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله